da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata ne muka shigo babban birnin kasar Kamaru, wato Yaounde, inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan yake tattaunawa da bakinsa akan yanayin siyasar kasar Kamaru. Kamaru ita ce ke da ɗaya cikin shugabanni da suka fi daɗewa a Afirka, wato shugaban kasa Paul Biya, wanda ya fara mulkin kasar a ranar 6 ga watan Nuwamba na shekara 1982, kenan shekarunsa 41 yana kan mulki. Yanzu za mu tashi ne a inda Bashir ya yi wa matashi Bamanga wata tambaya.
To Malam Bamanga, baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya, dole kenan za a duba cewa kuma ƴan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba, kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya fa da kuke gani kaman babu ci gaba?
A gaskiya a ce wai akwai namu ƴan siyasa a ciki, to za a iya ce eh, amma ni zan ce maka o don me sa? Don gede in ka duba ko ni da kai gani na a cikin matashi a birnin Douala, matashi a cikin birnin Douala, ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za a iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa. Amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayina, kaga gwamnatin din wato ma Douala suna takura mini wata sa'in ni har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Douala, a birnin da nake. Mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abin da ake kira multi-parties ya shigo a ƙasashenmu na Afrika, amma gaskiya in ka duba yau shekara 30 din wato demokradiyya a ƙasarmu, ƙasar ta Kamerun, an ci gaba ne ko an koma baya? Yanda na gaya maka dan uwana, mun koma baya, mun koma baya don me sa? Mun koma baya domin akwai 'yan siyasa da suke na kulle, mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle, mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne, su samu su fita ƙasar Kamerun, su tafi Canada, su tafi Etats-Unis, su tafi Russia, su tafi Faransa, su tafi Spain, su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu, hadde wato in suka ba da ra'ayi bara zo a ci masu mutunci ba, ko kuma bara zo a taɓa su ba, a ce masu ma za a yi masu su wato fashi ko kuma za masu kamu.
To Malam Hamisu Muntari, to ai wasu ƴan siyasa sukan ce yau idan demokratiya ta gurbance a kasar Kamaru, kuma ƴan adawa da naku alhakin, to wada ya zaka amsa musu wannan?
Jam'iyyar adawa suna da yawa kasan Kamaru, wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan ƴan adawa, shi ya saka take taimakawa, take ba da tallafi wa ƴansu ƴan adawa, saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara akan ƴan adawa. Ba wai a aikace ƴan adawa suka kawo gurɓancewan demokradiyya a ƙasan Kamaru ba. Na biyu kuma, gwamnati tana sayan waɗansu ƴan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba, amma na ba su mukami a cikin gwamnati. Ka ga aka zaɓi ɗaya daga cikinsu, aka ba shi ko minista ko director ko wani abu, sai ka ga yana bin bayan, yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan. Wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne, amma da sunan ɗan adawa ya tashi. To muna da irinsu da yawa wanda saninmu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana ƙarfin ɗan adawa gabaki ɗaya a ƙasan Kamaru.
So Alhaji Muhammadu Jafaru, sai dai ai ƴan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta rashin ci gaban ƙasa da yadda jam'iyyar ku ta FDPC take gudanar da mulki alhali a cikin wato tsari irin na demokradiyya muke. Kaga su dai safa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wutar lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka, duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na ta RDPC take tafiyar da mulki, wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan. Me zaka iya faɗa mana kai?
Wannan kuma tunanin su ne, ka san kuma shi mutum yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba, amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu, sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan ƙasan Kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau, ba wai don ina cikin ƙungiya na shi LDP sai bane zan mara mata baya 100%. Daya daga cikin rashin hankali da tunani wanda galibin kungiyoyi na adawa ba su da shi, su abinda wannan shugaban kasan yake shi suke so su yi. Kuma ina yawan fada cewa babu yadda za a yi a ci gaba kawai a duniya, gwamnati ta ci gaba da gyara ƙasa ba tare da waɗannan mutanen ƙasan su da kansu sun gyara ƙasa ba. Yau bi ma'ana, zan ɗauki maka misali, in ka tafi ƙasa kamar Amurka da kamar su Ingila da sauran ƙasashe, ai ba gwamnati bace take gyara ƙasa, ba gwamnati bace, gwamnati hanyoyi take bayarwa wanda mutane za su bi waɗannan hanyoyin domin su gyara ƙasa, su buɗe kamfanunnuka, su buɗe masana'anta, su ba wa mutane sana'a. Amma in an jira wai gwamnati ita za ta yi komai, wannan mu da kanmu mun yi kanmu ƙarya. Wannan shine dalilin abin da isa har yau ɗan adawa ba su iya haɗa kansu sun kayar da wannan gwamnati ba, domin irin siyasan da gwamnatinmu take yi, irin siyasa da wanda ita ƙungiyarmu na RDPC take yi, irin wannan siyasan in su ma suke so su hausu zo su bilayi, to ya za a samu canji? Idan akwai wasu ƙungiyoyi da za su zo su yi faɗi abin da je saba da abin da mu muke yi, ai kai tsaye za mu je mu shiga cikin wannan ƙungiyoyin ɗin mu koma yanzu muna yi ita RDPC adawa. Wannan shine kawai. Ka duba ka gani, ga mu da Meri, ga mu da Meri de la Ville, ga kuma Conseil Regional. Waɗannan duk dama ne wanda gwamnati ta sauwaka akan a samu ci gaba a ƙasa. An ba mu kowa dama, kuma ga hanyoyi, hanya ta kasuwanci wanda kowa da kowa zai iya yi domin ya kawo ci gaban ƙasa. To irin waɗannan hanyoyin muke so kowa da kowa ya bi domin ya samu ya shiga siyasa, ya tsaya ya mara ma nasu ƙungiyar baya. Wannan shine.
To Malam Shehu, to baka ganin cewa in dai lallai ba a samu ci gaba kaba, idan na fahimce ka sosai, idan ba a samu ci gaba wato a fannin demokaradiyya ba, wannan ƴan adawa su ma da nasu alhakin, domin idan naji yanayin maganar ka kaman dai ko wato laifin ka dorawa wato jam'iyya mai mulki kenan, tunda su ne suke tafiyar da ƙasa.
A takaice dai Alhaji Bashir, wato halin da muke ciki a yanzu ƴan adawan ne suka zama su ma makwadaita, kowa kokari yake me zai samu ya sa a junsa, da laifinsu da laifin shugaban ƙasa ba wani tsari anan da zaka so da shi don taraka, kowa kokari yake. Muna ganin anan akwai wani dan tsohon dan takarar shugaban ƙasa, lokacin da ya fito yake bayani a gidajen yada labarai da talabijin, wato kai kana gani kaman wahayi ake mai, in ya samu dama zai taimaka wa talaka. Amma da yayi shiga ya fita ya zama dan majalisa, shugo kake ji an aiki bawa garin su. To kaga irin wannan ƴan siyasan mutun shi ya fito, akwai wata matsohuwa ƴar jarida a nan Duwala, bana son kama suna, ita ma aka tayi ta shure-shure hakan nan, da ta samu aka dauki wani matsayi aka bata ta yi shuru. Haka za kowa in ya taso, akwai wani shi dan adawa shi wannan shi ma aka dauka aka bai sakataren minista ne a ministrin tsaro ya yi shuru. To kowa in ya taso aka dauki mukami aka basa shi ya yi shuru, to kai kaga ina mafita a irin wannan tafiyan da ake demokradiyya kam a wannan ƙasa. Ba mu sani ban Allah ya azirta mu da wani shugaba wanda yake, amma ba wata demokradiyya a wannan ƙasa, saboda in ka fito kana demokradiyyan ma, to demokradiyyan ya je ra'ayi da gwamnati, amma in ka saba wa gwamnati a demokradiyyan ba, kawai shede ko ka yi hijira ko ko a kulle ka, don haka ake a wannan ƙasan. Saboda haka ba wani ci gaba na demokradiyya a wannan ƙasa, in dai demokradiyya ce. Amma ka iya faɗan komai, kuma duk shawaran da zaka bada ba za a yi gyara ba, shi abin da aka ga dama a kwashin ma udan kuɗi, ka fito ka yi bayani har da hujjoji. Wani ɗan jarida kwanaki haka ya rasa ransa akan yana faɗan wasu maganganun da bai daidai da ra'ayin wasu jami'an gwamnati ba. To kaga ina demokradiyya take anan? Ba wata demokradiyya, kawai kowa yana abin da ya ga dama ne, muddin in kai dan gatan gwamnati ne.
To shi sai ba manga, in dai kace lallai ana wahala a kasar Kamaru, musamman demokradiyya ba ta kafu yadda ya kamata ba, to su yawanci yan adawa musamman yan jami'in ku gabaki daya mun ga cewa yawanci ai da hadin bakin su idan baka manta ba a zaben majalisa da ya gabata ai shugaban MRC Maurice Kamto har ya bari shauran wasu dan awowi a kulle listin zabe shi yazo yace kuma partin shi ba za su je ba ya kuma janye yace jam'iyyar sa ba za ta je ba ya janye wannan ya jawo wannan jam'iyyar in babban matsala da har yau ga su suna tararrabewa bayan lokacin da suka bayyana kuma sun sa wato mutane an samu tsammani espoir ya shigo mutane sosai to baga cewon yawanci ire-iren wayannan yan adawa in su ma yana daga cikin abubuwa da suke maida demokradiya baya kasar Kamaru ba
eh to a wannan magaran da kai na shugaban din wato Maurice Kamto mai tafiyar da siyasa MRC gaskiya ne tafiyan da bai yi tafiya zabe ba daidai bane domin ni ina cikin mutanen da nake fada kullun cewa har dai kana nin siyasa kuma kake tafiya zabe wato ba siyasa kake ba musan siyasan da kake ba domin siyasan kujeran banza kowa shina a duniya ba siyasa bace amma wannan ya gano Maurice Kamto shugaban din MRC kuma ya gaggaya mana lokacin din me yasa bai so tafiya wannan zaben da aka yi ya wuce ba to amma gaskiya ni a nawa ra'ayin da na gaya maka demokradiya a kasar mu a kasar ta Kamerun har yanzu dai wato arabi take arabin kofi muce kofi bata cika sosai ba to abinda zamu yi roƙo cewa dai a tafiyar da muke nan muna da bukata mu ƴan adawa a kasar Kamerun mu ƴan siyasa muna da bukata a sake mana wato mutanen da aka kama ɗaya na ƴan adawa na biyu na ƴan farin hula da su ƴan jarida na uku ma da mutanen da aka kama hakan nan a banza ma domin sun ba da ra'ayi su duk suna nan a kafe a fursunonin ƙasar Kamerun shi sa nake gaya maka cewa har dai a yanzu a tafiyan da ake yin nan yau shekara 30 kenan wai demokradiyya ta shigo a Afirka ko kuma a ƙasar Kamerun ana wa ra'ayi ana wa gani kuma na gaya ma don me yasa wato demokradiyyan din bata cika daidai ba ko tana nan
mun tara musu idan dai kace gwamnati na sayan wasu a basu matsayi kamar minista da shauransu akwai ai daga cikin adawa waɗanda su kuma suka yi murabus daga nan musamman shi shugaban MRC Maurice Kamto idan za a iya lissafa shi ya yi murabus ya fito ya kuma fara kaman abun kirki amma kuwa aka ga daga ƙarshe kaman ya watsawa wato ƴan partin sa ƙasa a ido ƴan jami'ar sa ƙasa a ido musamman a lokacin zaben ƴan majalisa da kuma kansiloli to nan kuma me za a iya faɗa shin gwamnati ce kuma a bayan wannan
abin da zaka gane shine shugabannin jami'ar ƴan adawa kowa da irin nashi yanayin da ya tashi in ka duba shugaban mu John Frundi mai rasuwa da Joshua Osin kaga suna nan a tsaye a miƙe akan abin da suka tsaya har zuwa lokacin da za su karɓi mulki amma shi in ka duba Maurice Kamto za ka ga yana da son rai abu wanda ya kama zaɓe wanda shi zai tsaya a tsaya a zaɓe shi amma na sauran ƴan jam'iyyansa bai so to in ka gani wannan jam'iyya mai son kansa ne ba mai son ƙasa ba ne gabaki ɗaya da mutanen ƙasar gabaki ɗaya mu haka za mu duba shi Maurice Kamto amma kowa yana da irin nashi halayyan a wajen siyasa shi jam'iyyar adawa ana gane su ne akan matsayin da suka tsaya daga somin da aka kafa su har zuwa ƙarshe me suka tsaya a kai menene manufansu wani hanya suke bi suna samun wannan manufan ba wanda yau ya san da kaza ya kama kaza gobe ya zubar da wani a wajen siyasa
Muktari Hamisu kenan da wasu bayanai inda ya fayyace batun zamantakewa tsakanin 'yan siyasa daban-daban a ƙasar Kamaru kuma da haka za mu dasa aya a yau a kasance tare da mu makon gobe inda za mu ci gaba da tattaunawa kan batun siyasar ƙasar Kamaru a madadin abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan wanda ya haɗa mana shirin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu kasance lafiya